masu ruwa da tsaki akan sha'anin tsaro na ci gaba da tattaunawa wajen shawo kan matsalar rashin tsaron da ya shafi sassa daban-daban na yankin arewacin Najeriya. Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin arewacin Najeriya da ta fuskanci matsalar hare-haren 'yan bindigar masu satar mutane domin neman kuɗin fansa tun daga shekara ta 2017 har ya zuwa wannan lokaci. A wani rahoto da hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Niger ta fitar a ƙarshen shekara ta 2023 da ta gabata ya nuna cewa sama da garuruwa 335 mutanen su suka bar su saboda matsalar 'yan fashin dajin a ƙananan hukumomi 14 da ke cikin jihar Niger. Ƙananan hukumomin kuma galibin su suna iyaka da jihohin Kaduna, Zamfara da kuma jihar Kebbi har ma da wani sashi na birnin tarayyar Najeriya Abuja. Ko da yake dai ya zuwa hada wannan rahoto, bayanan da muryar Amurka ta tattaro ya nuna cewa an samu sauƙin kai waɗannan hare-haren 'yan fashin daji a waɗannan ƙananan hukumomi. A wani babban taron da aka gudanar a ƙarshen makon nan da ya gabata a masarautar Kwantagora, ɗaya daga cikin yankin da ya sha ukubar waɗannan 'yan fashin dajin, mahalarta taron dai sun tattauna sahihan hanyoyin da za a bi da za su taimaka wajen ƙara shawo kan matsalar rashin tsaron da ta addabi al'umma. Honorable Abbas Kasuwar Garba, shine shugaban ƙaramar hukumar Mariga, ya yi bayanin yadda waɗannan 'yan ta'addan dajin suka riƙa tarwatsa garuruwa a ƙaramar hukumar tashi.
Daga waɗannan jihohi suke shigowa wanda asali babu su a zaune a cikin ƙaramar hukumar Mariga, sai dai su zo su addabi mutanenmu su koma waɗannan wurare da suke zaune, wanda ta ƙaramar hukuma na ne Mariga za su iya in sun wuce mutane na za su shiga irin Kwantagora, Rijau, Mashegu har su ƙulla zuwa ainihin Bargu, wanda alhamdulillahi wannan taro da aka yi an tattauna ne musamman akan yadda za a yi a samu a dakile wannan matsaloli da suke addaban waɗannan ƙananan hukumomi.
Farfesa Bashir Ɗanlami Sarkin Daji na Jami'ar Ibrahim Badamasi Babangida da ke Lafai yana ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da jawabai a wannan taro. Ya ce dole ne fa sai hukumomi sun taimaka wajen kula da matasa kamar yadda ya kamata kafin a samu sauƙin wannan matsala.
To kamar yadda na ce dai lokacin da nike presentation nawa, harkan insecurity dai abu ne mai yawa, maganar gaskiya yana da faɗi. Duk inda ka ɗiba in mun ci gaba da maganan shi daga nan har zuwa safe ba za a ƙare ba. To amma a ciki duk da yana da yawa sai mu duba wani ne ya fi damuwarmu. Ni a nawa shawara ganin nikai mafi yawanci don wasu abubuwan da ke kawo insecurity abu ne guda amma yana da ƴaƴa kaman goma. Ina sa ran idan shugabanninmu na siyasa da gwamnati aka fuskanci abun da ya kamata aka dubi matasan nan ana musu abun da ya dace, insha Allah za a samu sauki. Domin in ka duba statistics a cikin mutum 100 za ka samu matasa wajen kashi 80 suke wannan aiki. Wasu kuma a cikin su za ka samu ga su da ilimin sun yi boko sun yi komi amma ka tambaye su dalilin yin wannan abu sai su wadi maka rashin abun yi da sauransu. So ina jawo hankali idan gwamnati ta yi abun da ya dace sannan 'yan siyasa kuma suka kama abun da ya dace particularly akan matasan insha Allah za a samu sauki.
Wasu daga cikin mahalarta wannan taro dai sun tofa albarkacin bakin su.
Mala Aliyu Muhammad sunana ke shugaba Zosi Progressive Forum. To abin da ya jawo hankalinmu a gaskiya shine yanayin yanda abin na ishi na rashin tsaro ke ta ɗauka kullum yana ɗaukan wani sabon salo da kuma ƙoƙarin da gwamnatoci suke yi da kuma al'umma. Sai muka ga cewa to tunda ana da wani zarge-zarge wasu na ganin yanzu ma da ake zargin Hilani ba Hilani kawai bane, yanzu da ake zargin bakin Haure ba su bane, yanzu maganar rashin tsaro har ya zama cikinmu. Dan uwan mu da muke zaune saboda ya zama sana'a business. To shine muka ce abin da zamu yi shine a samu holistic approach domin ne mu ammu da kwarkwatan mu zo mu zauna mu tattauna mu ga me mai ta.
Wancin masu wannan ababe din kasu ne sun shaye-shaye. To a dakilin halin da ake shigo da wannan ababe din ma kawo abin da kwayoyin nan shike ƙara latar da mutane da yara. Sannan kuma aiki shi ma da muhimmanci a tabbatar da aiki ba an ce dole sai mutum ya yi aikin gwamnati ba, amma gwamnati ta tabbatar da an samu wani wuri za a jawo mutane samu abin yi, samu zama da zaman kansu suna aiki ba tare sun ji aikin gwamnati ba. Wannan ma haƙƙi ne na gwamnati ta yi wani abu, domin ta jawo hanyoyin da masana za su zo a samu wurare daban-daban suna yi. Shin ma kaman jihar Niger ko aikin noma, ina ganin in dai aka sa yaro ko da mutum ya digiri ne, in ya san abin da noma yake haihuwa, in za a ce da ya kamata aka ba su abin da tallafi da ya kamata kuma aka sa ido, na tabbatar da zuwa gaba za ga duk wanda su za su masu kuɗi masu arziki duk abin da ke haƙƙin ko a ƙasashen waje da suka ci gaba.
Sunana Isa Alhaji Dauda Shagunu. Yawan local government da kuke da su sun zama affected, musamman Mashegu, Mariga, wushi ma ba a bata baya ba, haka ma Barugu. Kamar in ka diba Mashegu, wurare kamar Kiji, Gwaji, Fage, Mule, Citeku, Ibi, Mazakuka, Angwan, Zabarmawa, Sahun Rami, Matani, Dutsen Magaji, Tungan Magaji, Rakada da sauransu, har yanzu wasu daga ciki su basu dawo tungajensu ba. Wurare sun zama kango, haka Mariga.
A yanzu dai rahotanni sun tabbatar da cewa kashi biyu daga cikin uku na yawan mutane kimanin 18,000 da 'yan bindigar suka tarwatsa sun koma garuruwansu. To amma mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora Alhaji Muhammadu Barau Ma'azu na biyu, a wani jawabi da ya gabatar a lokacin taron 'yan kabilar Dukkawa na ƙarshen shekara a garin Rijau, ya ce har ya zuwa wannan lokaci yankin yana baya a kan lamarin tsaron, a saboda haka ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen taimakawa hukumomi.
Har yanzu nan dai muke a baya a harkar tsaro, ya kamata mu tashi tsaye mu yi duk abin da ya kamata mu ga mun taimaka wa shugabanninmu da abin da za mu iya, ko wurin kawo rahoto ko wurin taimako na kai da kai, domin a tabbatar an kai ƙarshen wayannan 'yan ta'adda. Domin idan ba 'yan ta'addan ga muka kai ƙarshe ba, to ba za mu samu zaman lafiya ba har mu samu ci gaban yankinmu.
Shugaban ƙaramar hukumar Kwantagora Alhaji Shehu S. Fawa da ya wakilci gwamnan jihar Niger Alhaji Umar Muhammad Bago a wannan taron, ya ce ya zama dole su ci gaba da haɗa hannu da duk wasu masu ruwa da tsaki domin samun nasara akan wannan al'amari.
Ba wani shugaba da zai zo ba don ya yi gyara ba, kuma ita kamar yadda kowa ke faɗa haka yake, ba wata gwamnati da za ta iya ɗaukan aiki ta ba kowane. A irin wannan dai taro, idan kowane gunduma za su riƙe al'ummarsu su dubi abin da ya dame su, ita gwamnati shirye take ta shigo da abin da ya dace domin ta samu sauƙi kowane da za ta shigo ta ci wa'innan al'umma. Ba wani abin da muke taƙama da shi irin hili, Allah ya albarkace mu da hilin noma kuma da albarkatun noma ta daban-daban, wanda yake kuma ƙasarmu tana da albarka da yawa, wanda yake kuma alhamdulillahi mai girma gona ma ya koma gona manomi, wanda yake kuma wannan slogan nashi ya nuna kowa ya koma ya noma. To kuma insha Allah muna nan muna bakin ƙoƙarinmu, wani ba noman ya saba ba, amma ganin noman da mai girma gona karan kanshi kira kanshi manomi ya sa akwai lahiri cikinsa, kuma akwai shirye-shirye da aka yi na musamman, wanda yake kuma gwamnati za ta gabatar da shi nan ba da daɗewa, kuma za a amfani da mu ƙananan hukumomi ne kuma muna nan muna wannan shirye-shiryen.
Matsalar rashin tsaron dai ya yi matuƙar kawo koma baya sosai ta fuskar samar da abinci, a sakamakon yadda waɗannan 'yan fashin dajin suka hana mutanen karkara yin noma kamar yadda ya kamata. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.